لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. باي هكا ينقوا إنا من قيسوا تأدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta 1 ga Ramadan a wannan yammaci na Lahadi a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 26 ga watan 10 shekara ta 2003 miladiya. Babu wata dogor muqaddima da wannan karatu ke bukata. A bara mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 20 cikin suratu Ali Imran, sura ta 3 idan ka faro kirge daga sama. Yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 21 a cikin ita suratu Ali Imran din. Kuma tsarin tafsirin yadda ya saba tafiya da izinin Ubangiji a haka zai tafi. Kokarin kulla alaka tsakanin ayoyin Al-Qur'ani mai girma da junansu. Kokarin fassara ayoyin Al-Qur'ani da abin da ya inganta na hadisan manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da kokarin fassara ayoyin Al-Qur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai waɗanda su ne musulman farko, kuma fahimtarsu game da addini ta ɗara fahimtar dukkan wani wanda ya biyo bayansu a tarihi, kuma ya zanto babu mutumin da zai fassara ko ya fahimci wani abu Al-Qur'ani ko a hadisi fahimtarsa ta zama karɓaɓɓiya sai in bata ci karo da tasu ba. Fata na Ubangiji ta'ala ya mana jagoranci wajen fahimtar daidai da kuma aikata daidai. Mai Allah ce,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
وبنجيتي إن الذين يكفرون بآيات الله. Lallai waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah, ayoyin da ya saukar akan wani annabi cikin annabawa a wani zamani cikin zamunna na da ko wanda muke ciki yanzu, ayoyin Allah a lokacin Annabi Musa sune abin da ke rubuce cikin At-Taura, kamar yadda ayoyin Allah a lokacin Annabi Isa abin da ke rubuce cikin Linjila tun kafin a gurɓata ta, kamar yadda ayoyin Allah a lokacin Annabi Dawud alaihi salam shine abin da ke cikin Zabura, haka kuma ayoyin Allah a lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin kiyama shine abin da Qur'ani ya kunsa. Wanda ya kafirce wa aya cikin ayoyin Allah shine innal ladhina yakfuruna biayatillah, waɗanda duk suke kafirce ma ayoyin Allah, wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq, kuma suke kashe annabawa ba tare da haƙi ba, ba tare da dalili ba, ba tare da cewa annabin yayi abin da ya cancanta a yi kisa don shi ba. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس, kuma suke kashe waɗanda suke yin umarni da adalci. Umarni da adalci shine umarni da bin Allah, kadaita shi da ibada, kamar yadda kishiyar hakan shine zalunci, shirka kina inna shirka la zulmun azim. Kishiyar haka, kishiyar shirka shine tauhidi, dan haka waɗanda ke umarni da adalci, waɗanda suke son a dayanta Allah a kadaita shi da ibada, sakamakon haka sai waɗanda su kuma ba sa son hakan suka yi yunkurin kashe su. To masu yunkurin kashe irin waɗannan bayan Allah minan nasu cikin mutane, fa bashirhum bi azabin alim, yi musu bishara da azaba wadda take mai radadi. Bishara ana yin amfani da ita don zance mai faranta rai, amma akan yi amfani da lafazin bishara don yi musu gatse da yi musu izgili, cewa in har akwai wata bishara da ta cancanta a yi wa wanda ya kashe annabi ko ya kashe mai umarni da adalci, to bishara ce ta azaba, ba bishara ta wani abu mai faranta rai ba, dan ba abin da ya cancanta da shi sai azaba mai zarta. Allah ya ce ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, irin waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suka lalace a duniya da lahira. Ayyukansu sun lalace a duniya domin ba za a yabe su ba don ba su yi abin yabo ba, sai dai a zarge su. Sun lalace a lahira, ba za a yi musu sakamako da gidan aljanna ba, sai dai da gidan wuta. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin, ba su da wani wanda zai taimake su, ya kare su, ya tsare su daga azabar Allah. Hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal, Allah shi kare yadda a gare shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ashaddun nasi azaban allazi qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan wa imamu dalala wa mumathilun min almumathilin, wanda yafi kowa tsananin azaba ranar tashin kiyama su ne ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku. Na farko allazi qatalahu nabiy, wanda duk annabi ya kashe shi, dan annabi baya kisa bisa da zalunci, wanda har yayi abin da annabi ya kashe shi, to yana cikin wanda yafi kowa tsananin azaba gobe kiyama. Aw qatala nabiyyan, ko shi yayi kokarin ya kashe annabi, babu abin da zai sa mutum yayi kokarin kashe annabi cikin annabawa sai munin zuciyarsa da lalacewar shi da ci bayan tunaninsa, kaga shi yafi cancantar ya zama mafi tsananin azaba ranar tashin kiyama. Daga nan sai wa imamu dalala, dukkan wani jagora akan bata, mai jan mutane dan a saba wa Allah, mai jan mutane dan a kauce wa tafarkin manzon Allah. Da haka duk mai kira zuwa ga kafirci ya shiga ciki, duk mai kira zuwa ga bid'a ya shiga ciki, mai kira zuwa ga kafirci yana so ne a sanya wa Allah kishiya, bayan ko Allah yake wahdahu la sharika lahu. Mai kira zuwa ga bid'a kuwa so yake a sama manzon Allah abokanan takara, bayan manzon Allah shi kadai ake bi. Yadda Allah kadai ake wa ibada, haka kuma ba a yi wa kowa da'a da biyayya sai manzon Allah. Da haka wanda ya da mutane kan ku zo a saba manzon Allah, ya kirkiro bid'o'i, to yana ɗaya daga cikin imamu dalala. Ballan sana kuma wanda ya jawo mutane zuwa ga bautar wani Allah, kaga yana cikin imamu dalala. Sai manzon Allah ya ce wa mumathilun minal mumathilin, da dukkan wani wanda zai yi mutum-mutumi. Ka zo ka samu yanku ka kwaba, ko ka samu kowane irin material abu ka kwaba shi dan ka yi mutum-mutumi da shi, ka yi hoton dan adam gashi da inuwa, ko hoton kifi, ko hoton zaki, ko kare, ko duk wani abu mai rai, a tamthil din kenan. To me wannan yana cikin wanda suka fi kowa tsananin azaba ranar tashin kiyama. To shi a tamthil kuma yana da siffa guda uku, ɗaya ta fi ɗaya muni, ɗayan na bi mata ɗayan ce ta karshe. Tamthili na farko shine ka zo ka kwaba abu a ganshi da inuwa ka gina shi, ina fata an fahimta. Na biyu wanda zaka zana da hannunka, yanzu su dama akan yi zanen shugabanni, zanen gwamnati, zanen yan takara a majalisa, zanen shehuna, zanen waliyai, zanen waye, kai hoton wani mutum da kake so ko ya burge ka, ko kyauta ko da kuɗi, wanda da an ganshi sai a ce la ga hoton wane, wannan yana cikin tamthil. Duk da muninsa bai kai wancan na farko ba, amma shi ma mummuna ne. Manzo Allah ce ranar tashin kiyama za a umarci masu irin wannan a ce da su uhyu ma khalaqtum, ku busa rai ga wannan abin da kuka zana, sai kun busa masa rai, ko ba za su iya ba. Daga nan na uku shine wanda za a dauka da kyamara, ko ba haka? Na uku ke kyamara ta hoto, ko har da kyamara gidan talabijin, bayani zai biyo baya ba dai yau ba kam, ko ba haka? Kar ɗan gidan talabijin su ce an fara da mu wannan shekarar ba za mu kawo zuwa ba. Amma ko shakka babu, tamthili na farko shine wanda aka sassaka abu ko aka gina shi, tamthili na biyu shine wanda aka zana da hannu, ko shakka babu yana da muni. Amma tamthili ta fuskar ɗauka da kyamara, wannan yana buƙatar tafsilin zance da maganganun malamai, musamman na wannan zamani da rubuce-rubucen da aka yi. Hali zai bayar da bayani akan sa filla-filla a cikin karatu kamar da dama can, kuma ya iya bayyana a baya. A takaice dai manzo Allah bayyana cikin wancan hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya ruwaito, Al-Allama Ahmad Shakir ya inganta shi, Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i kuma yace hadisi ne hasan. Manzo Allah ya nuna waɗannan nau'ikan mutane guda uku sun fi kowa tsananin azaba ranar tashin kiyama. Allah tsare mu daga cikin su. Wato waɗanda suke kokarin kashe annabawa kenan, wato ko kuma su yi kokarin abinda aka ambata cikin hadisin. Anan idan muka lura, Allah ya ce wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. A cikin suratul Baqara wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Wato alif da lam, a can nan kuma babu alif da lam. malamai suka ce amfanin alif da lam din dake cikin suratul baqara ta zo ne litta'rif, wato kisan da suka rinka yi bi gairi haqqin ma'rufin muta'arifin alaihi ladaihim, ko da a kundin su babu wani laifi da annabin yayi na cewa ya cancanta a kashe shi, a iyakacin ko da abin da jahiliyyar su ta zamanin su ta koyar da su annabin bai sabawa ko kuma bai yi abin da ko da a kundin tsarin mulkin su ya cancanci kisa ba sai suka kashe shi. To kaga anan gurin wani haƙƙi ne sananne a wurin su, amma anan gurin bi gairi haƙƙin, wato kowane irin haƙƙi wanda suka sani da wanda ba su sani ba, wanda yake a baya a tarihi da wanda zai zo nan gaba, annabin baya da wani laifi ta hanyar da kowace irin hanya, ta hanyar kowace doka da dan adam ya taba sani a ban kasa na cewa yayi abin da ya kamata a kashe shi. Sai Allah ya fabashirhum bi azabin alim, yi musu bishara wato da azaba mai radadi, sannan kuma aka nuna ayyukan su sun lalace sun daidaice, sannan ba su da mai taimakon su a ranar tashin kiyama. Allah tsare mu. Sai Allah ya ce
alam tara ila alladhina utuna nasiban min alkitabi yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
Ubangiji ce alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab, shin baka da masaniya game da waɗannan da aka ba su kaso na ilimin wani littafi? Nasib shine rabo ko kaso ko wani yanki na ilimin wani littafi da aka saukar a kansu. Yud'auna ila kitabillah, ga su ana kiran su zuwa ga littafin Allah, liyahkuma bainahum, dan ya raba hukunci a tsakanin su, ya raba gardama a tsakanin su, ya bayyana menene halal ko haram a tsakanin su. Haka aka kira su, sun mai tawalla fariqun minhum, sannan sai wani bangare daga cikin su juya baya su ce muhum yadda ba, su hau kujeran naki, dan me za a ce ayoyi ne za su raba mana gardama, dan me za a ce wahayin da Allah ya saukar ne zai raba mana musu. A kyalemu mu kawo tunanin mu, mu kawo ina gani din mu, mu kawo duk abin da muke ganin shine, amma ba littafin Allah ba, shine tawalla fariqun minhum wa hum muridun, suna masu juya baya ba su yarda da littafin Allah ko dokar Allah ba. ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات, ذلك abinda suka yi din na juya baya ga littafin Allah sun yi hakan ne bi annahum, saboda su qalu, sun fada da bakan kuma ya tabbata a cikin aqidar su cewa lan tamassana an-nar illa ayyama ma'dudat, wuta ba za ta shafe mu ba sai wadansu kwanagi ababan kidayawa ba su da yawa a cikin lissafi, wato a tsammanin su kenan. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون, وغرهم يارو ديس في دينهم cikin lamarin addinin su, ma kanu yaftarun, irin abin da suke yi na ƙarya, ƙaryar da suke yi sai ta rude su tun suna faɗa a matsayin ƙarya har suka mai da ita aqida cewa lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat, lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara, ba mai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba nasare. Lokacin da suka faɗa ƙarya ce, to amma kasan ƙarya idan mutum ya ci gaba da maimaita ta da yawa har sai ta tahawu ta kadu an takuna sidqan, yani ki itikadiki a aqidarsa sai ta kusan zama gaskiya bayan kokari ya dace. To wannan shine sanadin da yasa suke juyawa littafin Allah baya, duk da cewa sun yarda idan mutum ya juyawa littafin Allah baya ana masa barazana da azaba, ana masa barazana da shiga wuta, amma sun ba kansu hanzarin cewa idan ma an shiga wutar kwanaki ne kadan ababan kidayawa da za su yi, kuma shikenan daga ƙarshe kuma sai su fita, sai a je a wanke su, kuma shikenan sai su shiga cikin ceton mai ceto, shikenan kuma suna cikin wato ni'ima har ya zuwa abadan abada, babu su babu azaba. To su wane ne waɗannan? Yud'auna ila kitabillahi, ana kiran su zuwa ga littafin Allah. Malaman tafsiri sun yi sabani, me ake nufi da kitabillahi anan? Waɗansu malaman suka ce alqur'ani mai girma, waɗansu malaman suka ce kitabullahi anan gurin ana nufin at-taura. Malaman da suka ce abinda ake nufi da kitabillahi alqur'ani mai girma, suka ce hakan ya faru ne sanadiyar waɗansu yahudawa guda biyu, mace da namiji, da suka yi zina, sai suka kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tsammanin su manzon Allah zai biye wa san zuciyarsu kan abin da suke so, shine kar ya zartar da hukuncin jifa ga dukkan mazinacin da yake ya taba yin aure, aure sahihi. Manzon Allah sai ya ce jefe wani, sai suka ce su ba su daddana hukuncin ba, ya yi tsauri. Sai ce to meye a cikin littafin ku lokacin annabi Musa, suka ce abin da ke cikin littafin mu shine at-tahmim, dukkan wani magidanci da yayi zina to shine sai a kama shi sai a goga masa bakin gawayi ko bakin fenti a fuska, sai a yawo da shi a cikin gari kowa ya ganshi, ai masa fallasa. To daga wannan shikenan kuma sai a gyale shi tsakanin shi da ubanginsa, shikenan hukunci ya riga ya kare, ba za a jefe shi ba. Manzo Allah ce ku kawo littafin na ku mu gani, amma a cikin littafin mu shine jefewa. To aka zo za a karanta at-taura, an kusan zuwa daidai inda yake magana kan jifa, sai ɗaya daga cikinsa ya ɗora hannunsa a kai, sai aka janye hannunsa aka karanta wajen, sai gashi maganar cewa jefewa ce a ciki. To kaga anan gurin sun yi kokarin kaucewa alqur'ani zuwa ga littafinsu, amma a littafin nasu a bangaren da suka jirkita, a bangaren da suka musanya, kaga yudu auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum muridun. Wannan riwaya ce tabbatacciya, kuma da wannan ne ma waɗansu malamai suke kafa hujja kan cewa ashe hukuncin ar-rajmu, jefe magidanci wanda ya taɓa yin zina, tabbatacce cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam, tabbatacce a da a cikin aya wadda take sarihiya, amma aka shafe karatunta hukuncin tunanin a musulunci, ashe wannan hukuncin har yanzu a iya sama masa gurbin zama a cikin aya wadda take sabitatu tilawati wal hukm, tilawarta tabbatacce ce ga ta cikin suratu Ali Imran, sannan hukuncin ta tabbatacce ne cikin musulunci. Idan mu kumanta ba a bara lokacin da muka karanta ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, mun yi bayanin cewa al mansukh kashi uku ne, akwai mansukut tilawa baqin fil hukm, akwai mansukut tilawa wal hukm, akwai kuma mansukul hukm baqin fil tilawa. Mun kasa wannan duk mun riga mun yi bayani, ba sai mai mamaita ba yanzu, amma dai abin nufi dai abin da nake so in kai gare shi in muka maganan wannan malaman cewa ashe ar-rajmu, duk da an saukar da shi cikin ayat da a yanzu an shafe karatun ta hukuncin da tunanin rubuce cikin musulunci, kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin Bukhari, har yanzu kuma ana iya kafa hujja da ar-rajmu da wannan ayar, domin yadda auna ila kitabillah, ana kiran su zuwa ga alqur'ani kenan dan su zo a jefe mazinacin cikin su, su mai tawalla fariqun minhum wa hum muridun, sai kuma su juya baya su ce su yadda ba sun hakuri da naki. Zance na biyu waɗanda suka ce kitabullahi ana nufin at-taura, suka ce littafin Allah shine at-taura, wannan kuma suna kafa hujja da hadisin da Ibn Jarir Tabari ya rawaito da shi da al-Imam Ibn Mardawayhi, manzo sallallahu alaihi wasallam yaje wata makaranta da Yahudawa ke taruwa suna karantar da junansu littafinsu, shigarsa ke da wuya, sai shugabannin Yahudawa guda biyu Nu'aym ibn Amr da Al-Harith ibn Zayd suka ce da shi kana da'awar cewa kai annabi ne, akan wata aqida kake? Sai ce ala millati Ibrahim, akan addinin annabi Ibrahim nake. Annabi Ibrahim kuma abin girmamawa ne a wurin Yahudawa, abin girmamawa ne hatta a wurin Krista. Yace akan addinin sa nake, suka ce amma bai yadda ba, dan in dai akan addinin sa kake da Yahudanci zaka yi, domin annabi Ibrahim bai Yahude ne. Sai ce ku kawo at-taura a nuna mana wajen, ku kawo at-taura a karanta inda aka ce annabi Ibrahim Yahudanci yayi. Sai suka kawo at-taura din, su ma nan gurin an kusan zuwa daidai ayat da take maganar annabi Ibrahim akan tauhidi yake hanifan muslima, sai suka dora hannunsu a kai, sai manzo Allah ya tankobe hannun, sai aka karanta, sai gashi an yi bayanin annabi Ibrahim wato ba Yahude bane ba. To kaga idan mun ce kitabullahi al-Qur'ani, ayar na iya fassaruwa a haka saboda wancan hadisi da muka gabatar, idan mun ce kitabullahi at-taura, ayar na iya fassaruwa da haka saboda wannan hadisi shi ma da ya tabbata, kuma dukkan su hadisai ne ingantattu. Lokacin da aka samu zantuka guda biyu wajen fassara aya cikin ayoyin al-Qur'ani, wannan zantuka guda biyu za mu dube su, ko dai su zanto kishiyoyin juna, in har sun zanto kishiyoyin juna, ɗaya ya ce ciki, ɗaya ya ce waje, ka ko baya iya yiwuwa ka haɗa suka ce ciki waje lokaci guda, sai dai ko dai ciki ko waje, ɗaya ya ce fari, ɗaya ya ce baki, babu yanda za a yi su haɗu. To a nan gurin dole ɗaya daga cikin zantukan nan ya zama daidai, ɗayan kuma ya zanto kuskure. Sa'ilin nan sai mu yi ƙoƙarin yin tarjihi, menene dalilin da zamu rinjayar da wancan zance akan wancan zance, nan sai mu yi ta nemo dalilai a cikin waɗansu ayoyin, a cikin waɗansu hadisai, a cikin maganganun tabi'ai, qara'in muttasila munfasila, dukkan wata karina alama da ake tabbatar da hukunci da ita ko tarjihi da ita sai mu kawo ta dan rinjayar da wancan zance kan wancan. Amma idan muka samu zantukan guda biyu baki shiyoyin juna bane ba, ta iya wa ka hada su kai aiki da su, kuma ya kasance kowane zance cikin guda biyun nan gaske ne, to sai ka dauka ayar tana magana akan dukkan zantukan guda biyu ne, ta tabbatar da wancan ta tabbatar da wannan, saboda fadin ayar alqur'ani na iya daukan wannan. Amma za ka yi wannan ne in ya zanto zantukan biyun, ukun, hudun, biyar, ko ma zance goma ne, ya zanto kowanne a karan kansa gaske ne shi, akwai aya ko hadisin da ke gaskata shi. Yanzu kaga waɗannan zantuka ne guda biyu, kowanne zance akwai hadisin da ke gaskata shi, to za ka ɗauka kowanne gaske ne, kowanne ka fassara ayar da shi ya halatta. Yana daga cikin kamala ma a babin tafsiri fassara ayar da dukkan ɓangarorin guda biyu, domin kitabullahi din at-taura, kitabullahi kuma al-qur'ani, kitabullahi linjila zabura duk yayi yud'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Ina fata an fahimta. In ma mun ce waɗancan su ne sababin saukar ayar, sai zanto al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Hukuncin ayar ya shafi dukkan wanda aka kira zuwa ga wata aya cikin ayoyin Allah da aka saukar a kowane zamani, cewa lalle wannan shine hukuncinsa. Ina fata an fahimta. Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi, ana kiransu zuwa ga littafin Allah, liyahkuma bainahum, littafin Allah hukunci tsakaninsu, thumma yatawalla fariqu minhum wa hum muridun, idan manzon Allah dan su yanke hukunci a tsakaninsu, abinda suke cewa sami'na wa ata'na, mun ji ko mun yi biyayya. Amma kishiyar mu ne shine thumma yatawalla fariqu minhum wa hum muridun. Ina fata an fahimta. To sai aya ta gaba, sai Allah ya ce
fa kayfa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
Fa kayfa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi, fa kayfa abin nufi yaya halin su zai kasance, yaya sakamakon su zai zama, idza jama'nahum idan muka tara su, liyawmin awani ne da lariba fihi babu shakka game da zuwansa, shine yin ranar tashin kiyama. Yaya al'amarin waɗancan mutane zai kasance? Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, kowace rai za a cikanya mata abinda ta aikata, ma'ana sakamakon abinda ta aikata. Wa hum la yuzlamun, kuma su ba za a zalunce su da komai ba. Lafazin fa kaifa idza kaza 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 a cikin alqur'ani ana amfani da shi dan nuna mamakin munin sakamakon waɗanda abin waɗanda aka ritsa da su a cikin ayar. Fa kaifa idza jama'nahum liyawmin la rayba fi, fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yaya halin su zai kasance lokacin da mala'iku za su dauki ransu, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, duk da inda tazo bayani ne na mamakin halin da mutane za su samu kansu a ciki idan kaza ta faru, anan idan an tara su a ranar tashin kiyama, a can idan mala'iku sun zo karɓar rayukansu suna dukansu, suna dukan fuskarsu da duburarsu, a can idan an tara mutane aka zo da kowace al'umma, aka zo mata da mai shaida, aka zo da manzon Allah da ya zanto mai ba da shaida a kanmu gaba ɗaya, yaya halin jama'a zai kasance? Ma'ana halin zai zama abin mamaki. Shine wafir kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, kowace rai za a sakanya mata a yi mata ciko na abin da ta aikata ba tare da an zalunce su ba. Sai Allah ya ce
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanfi'ul mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
وبنجلس يقول كتيد سو اللهم مالك الملك يا الله كين مملك ملكي تؤتي الملك من تشاء كان بايد ملكي قواند كسو وتنزع الملك من من تشاء kana kwace mulki daga hannun wanda kaso, wato izzu man tasha kana daukaka wanda kaso, watudhillu man tasha, kana kaskantar da wanda kaso biye da alkhair, a hannunka gaba ɗaya dangin alkhairi yake, domin al din nan al-istigraqiyya ce, babu wani nau'i na alkhairi face a hannun Allah yake ba a hannun wani ba, da haka ba a neman dangin alkhairi a wurin wani wanda ba Allah ba. Innaka ala kulli shay'in qadir, lalle kai mai iko ne akan komai. Tulijul layla fin nahar, kana shigar da dare a cikin yini, wa tulijun nahara fil layl, kana shigar da yini kuma a cikin dare. Malamai suka ce shigar da dare cikin yini ko yini cikin dare, lokacin da yini zai zo hasken safiya na ketowa ne kafin dare ya gama tafiya, sai ka ga koyaya sai wani bangare na hasken safiya ya tarar da wani bangare na duhun dare bai gama kwashe kayansa ba, kuma koyaya sai wani bangare na dare ya isar da wani haske na yini bai gama kwashe kayansa ba. Kaga ya shigar da wannan cikin wannan, ya shigar da wannan cikin wannan. Tulijul layli fin nahari wa tulijun nahara fil layl kenan. Wannan fassara ta farko kenan. Fassara ta biyu, malaman da suka ce abinda ake nufi kana shigar da yini cikin yini, abin nufi wani lokaci ka kwashe awanni na yini sai ka baiwa dare, dare ya zanto ya fi tsawo sama da yini. Wani lokaci ka ari ko ka ɗauki kwanaki na yini sai kuma ka baiwa na dare kuma ka baiwa yini, sai ya kasance yini ya fi faɗi sama da dare. Wannan ko haka ne, lokacin sanyi sai ka samu dare ya zama yana da tsawo, yini ya zama gajere, lokacin zafi sai ka samu cewa kishiyar haka. Ina fata an fahimta. Wato sai yini ya zanto da tsawo, dare kuma ya zanto gajere. Kaga tulijul layli fin nahari wa tulijun nahara fil layl, lalle duka guda biyun kowanne ayar na gaskatuwa akan shi, kuma ana iya fassara ayar da shi. Duka guda biyun kowanne na nuna cikakkiyar kudurar Ubangiji da rahamarsa. Rahamarsa a karan fari wato bai kawo haske gaba ɗaya ba, bai kuma ɗauke wato hasken gaba ɗaya ba, domin inda a ce yadda muke kunna fitilar hasken ya zo gaba ɗaya ko mu ɗauke duhu ya zo gaba ɗaya, haka rana take wajen fitowarta da faɗuwarta, da kullum hasarar rayukan da za a yi suna da yawa. Da rana kawai ba ya aune ba, wancan na layin mai, wancan na kasuwa, wancan ya tafi cefa ne, wancan ya fito daga ofis, wancan daga gona, kawai sai rana ta ɗauke yadda wutar lantarki ta ɗauke mana ɗazu. To adadin rayuka nawa za a yi hasara a yi ne, adadin nerori nawa za a yi hasara a yi ne, karo so nawa za a yi? Ko shakka babu a wato akwai rahamar Ubangiji wajen abin ya taho a hankali. Duhu na tahowa da kaɗan da kaɗan kafin ya gama zuwa kata na dafi tiranka, haske ya zo a hankali a hankali kafin ya kammala zuwa gaba ɗaya, ka riga ka suturce kanka daga cikin yanayin da baka son kowa ya ganka. In ba haka ba, inda haske zai zo gaba ɗaya, ai da fallasa ta samu. Ha kuma inda duhu zai zo gaba ɗaya, ai da hasara ta faru. Ashe kaga akwai iko na Ubangiji da kudurarsa, sannan kuma cuɗanye da ni'imarsa subhanahu wa ta'ala wajen sarrafa al'amura, kuma shi kadai ke yin wannan, banda shi ba mai yin wannan. Shine tulijul layli fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya min al mayyit, kana fitar da mai rai daga cikin matacce. Wa tukhrijul mayyita min al hayy, kuma kana fitar da matacce daga cikin mai rai. Anama malamai sun yi fassarori daban-daban. Wadansu suka ce fitar da rai, mai rai daga cikin matacce, wato shine fitar da ɗan tsako daga cikin kwai. Dukkan wata halitta wanda take mai yin kwai, kaga bayan ta yi kwan ne, kwan kamar mataccen abu ne, amma daga baya kuma sai ya fashe Ubangiji ta Allah ya fito da ɗa a ciki. Kaga ya zanto ya fitar da mai rai daga cikin matacce. Sannan kuma ita kaza ɗin da kanta kuma za ta sunkuya kuma ta yi kwai ɗin. So kaga anan gurin ya fitar da matacce daga cikin rayayye kenan. Haka waɗansu malamai suka fassara shi. Waɗansu malamai suka fassara cewa a shine kafiri ya haifi ɗa musulmi, ko musulmi ya haifi ɗa kafiri, domin shi kafiri kamar matacce ne, mummu ne kuma shine rayayye ɗin. Duk ayoyin Alkur'ani in suka yi maganar rayayye galibi suna maganan mummu ne, in suka yi maganar matacce suna nufin kafiri. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha, ma'ana wanda ya kasance matacce sai muka rayar da shi. Kaga ya kasance matacce, ma'ana kafiri, fa ahyaynahu sai muka rayar da shi, ma'ana muka sa masa imani. Al-kufru shine al-maut, kamar yadda al-iman huwa al-haya, imani shine rayuwa, kafirci kuma shine mutuwa. Shi yasa kafirai Ubangiji ta'ala yake nuna matattu ne, amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, su da abinda suke bautawa kamar matattu ne gaba daya, amma mummune su ne rayayyu. Shi yasa koda ayoyin Alkur'ani an saukar da su domin rayayye ba domin matacce ba. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summad du'a'a idza wallaw mudbirin wa ma anta bihadhal 'umyi 'an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun. ma'ana baka iya jiyar da matacce kafiri kenan. Ina fata an fahimta. Baka iya jiyar da matacce, amma wanda kake iya jiyarwa shine rayayye, li yunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'ala al-kafirin, ko li tunzira man kana hayyan. Al-hayyu anan hayyul qalbi, ba hayyun nafas ba. Rayayye mai numfashi, rayayye mai rayayyar zuciya. Da ita zuciya ita ce in ta rayu da imani to jiki ma ya rayu, in ta mutu da kafirci jiki ma ya mutu. Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun, ba wai zuciyar kadai ba, qalbun hayyun kenan. Dole ka kaddara hayyun, don ba dukkan wanda yake lahu qalbun bane yake wa'azantuwa da alqur'ani, sai wanda yake da qalbun hayyun. Dan haka hayyun din dake cikin suratul yasin sai ka hada shi da qalbun din dake cikin suratul qaf, sai ka samu qalbun hayyun. A waje dai sai ka samu qalbun mayyit. Qalbun hayy shi yake fa'idantuwa da alqur'ani, qalbun mayyit wanda yake baya amfanuwa da alqur'ani mai girma. Ina fata an fahimta. Ma'ana Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana fitar da rayayye daga cikin matacce, yana fitar da matacce daga cikin rayayye. Wannan akwai kudura, akwai iko, akwai bunƙasar mulki. Sannan sai ya ce mai wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, kana arzuta wanda kaso ba tare da lissafi ba, ba tare da ku tambayo dan gidan wane ne ba, a wani gari ya taso ba, wace makaranta yayi ba, sai ga mutum da ilimin sa baya da koko, sannan kuma ga wani wanda yake baya da ilimi bai ma iya lissafi ba, kuma yana da kuɗi, har ma bai san lissafin kuɗin sa ba, sai ya ɗauko wani ya biya shi ya masa lissafin kuɗin sa. Ka sa ku hikimar Allah cikin wannan, inda wayo ne da dukkan wani profesa a jami'a wadatacce ne, da dukkan wani PhD ko master's degree da wadatacce ne, amma sai kasance ga wani can yana tafiya wato da ka ganshi kaga bai gidaje amma yana da kuɗi, wancan kuma gashi nan da wayansa da katuwar takardar shi da kuma bai da kokobo yana gidan haya. Tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, arzikin a hannun Allah yake, ba wai a hannun mutane yake ba. Kasafin na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Abinda wannan aya take surantawa bunƙasar mulkin Ubangiji. Malaman tafsiri da dama sun yi kokarin kulla alaƙa tsakanin saukarta da yiwa manzon Allah bisharan cewa mulkin Rumawa da mulkin Farisawa duk zai dawo hannun al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don manzon Allah an turo shi a daidai lokacin da idan an ce mutane aka yi shiru, ana nufin mutanen Farisa da Rum. Manzon Allah da kansa ma haka yake faɗa, yace idan nace mutane, akwai mutane ba Farisawa ba ba Rumawa ba, ma'ana su ne wanda suke da hadara, suke da civilization, suke da kasaitaccen mulkin da an ji su mahudan rana da mafaɗarta, sun fi larabawa ci gaba a wancan lokaci. Amma da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, larabawa suka yi riko da alqur'ani, sai Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka su sakamakon riko da alqur'ani, ya kuma kwace dama matsayi na super power da daular Rumawa take da shi, da wanda daular Farisa take da shi, aka biya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga ka'idar Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, bisa ga wannan ka'idar, bisa ga ka'idar wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu ssalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika, zuwa karshen aya. Ma'ana bisa ga wannan ka'ida sai Allah ya kwata mulkin daga hannun wadannan ya ba wannan. Tanzi'ul mulka mimman tasha, kana kwata mulki daga wanda kaga dama. Aka darajin duriyar daular Rumawa, aka darajin duriyar daular Farisawa, Larabawa da ake ganin gidadawa, masu kiwon tumaki, masu kiwon rakuma, ba su da komai, wanda suke cikin desert, cikin Sahara. Ashe bin Allah shike tabbatarwa da al'umma ci gaba, amma da kafirce masa kuma shike jawo al'umma koma baya a cikin kowane bangare na rayuwa. Shi yasa Umar ɗan Khattab yake cewa innana qaumun kunna adilla فعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزه بغيره اذلنا الله. مو الامه ne da damu ke kaskantattu sakamakon riko mu da wannan addini, sai Allah ya daukaka mu ya bunkasa mu. To idan muka nemi daukaka ta wani abin daban ba addini ba, sai Allah ya kaskantar da mu. Karka rudu da dukkan wata daukaka da zaka gani a hannun wani wanda baya bin Allah, ga hannun wani wanda baya wato ainihin bai kadaita Allah ba, bai ma yi imani da shi ba. Ubangiji ta'ala ya bashi wannan ne dan jarrabarsa. Sanasta da rizuhum min haythu la ya'lamun, ta lalame kamar sake ce abin ba mai dorewa bane ba, wato ba girin girin ba ta yi mai, wai da kura tasa cika languko, ta ce ba girin girin ba ta yi mai, ba wai a ji kacau-kacau ba, idan an huda a ga da mai a ciki ko kitse, shi ne magana. Dorewar civilization din, dorewar ci gaban shi ne abin da ake fata. A samu ci gaba da haɓakan arziki da cikakken security a ƙasa da cikakken zaman lafiya, ba mai adawa da kowa, wannan sai in an bi Allah. an bayan ba haka ba, duk ci gaban da Amerika suka yi, duk ci gaban da Turawan yammacin duniya suka yi, ba su da kwanciyar hankali, ba su da security, ba su da tsaro, ba su da zaman lafiya. Ina fata mun fahimta. Sai an bi Allah ne ake samun natsuwar zuciya da kwanciyar hankali da zaman lafiya, ko da arzikin ya zanto takaitacce. Sai Ubangiji Ta'ala ya yalwata muku ya sa albarka a ciki, amma in ba a bi shi ba sai ya zanto da yawa kuma babu albarka. Ina fata mun fahimta. Gashi mai yawa amma babu albarka. Dan haka dai Ubangiji Ta'ala shine ya rizuku man yasha, mai arzuta wanda ya so bi gari hisab. Malikul mulki tutul mulka wanta sun yi kokarin kulla alaka tsakanin kwata mulkin dake hannun Romawa da Farisawa, wato zuwa ga mai da shiga hannun manzo sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa bayan shudewarsa, ta yadda aka bude daular Farisawa da kuma daular Romawa a lokacin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. A takaice dai, koda wannan ya zama sababbin saukar ayar, baya nuna takaituwar abinda ayar ke nunawa kan wancan labarin. Wancan labarin ɗaya ne daga cikin dubban al'amura, miliyoyin al'amura da Allah ke zartar da su a kowane lokaci a kowane zamani. Shi ke bayar da mulki ga wanda ya so, ya kwace daga hannun wanda ya so, ya ɗaukaka wanda ya so, ya kaskantar da wanda ya so, ya arzuta wanda ya so bi gairi hisabin ba tare da lissafi ba. Shi ke shigar da rana cikin dare, ya shigar da rana cikin dare ko dare cikin rana, ya fitar da matacce daga rayayye, rayayye daga cikin matacce, duk shi ke yin wannan ikon shi kaɗai subhanahu wa ta'ala. Mai yin wannan shi kaɗai ya cancanta a yi masa bauta. Wanda baya da ikon yin wannan bai cancanta a yi masa bauta ba. Baya da ikon cewa shi ma bawa ne, umarninsa ake yi. Ya iya samun ɗaukaka a cikin mutane, amma zai samu ɗaukakan ne gwargwadon yadda ya fi mutane yarda da wannan. Yaddarsa da wannan a magance, a aikace, bayan ya yarda da shi a cikin zuciya, shine abin da zai sama masa ɗaukaka a wajen Allah, shine abin da zai sama masa daraja a wajen Ubangiji. Amma kar a ɗauka ga wani mutum cikin mutane, ko saboda iliminsa, ko saboda yawan shekarunsa ya fi sauran falala, ko saboda babban rigarsa, ko saboda yawan rawaninsa, ko saboda doguwar sandarsa ya fi sauran falala, ya fi sauran daraja da menene. Ana fin mutane da daraja da ɗaukaka ne idan an samu takawa. Inna akramakum indallahi atqakum, wanda ya fi ku tsoron Allah sai fi ku daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Yadda da wannan shine kadaita Allah, kuma shine tauhidi. Tarzukumanta sha'u bigari hisab. Lafazin Allahumma, malamai sun tattauna a kansa, menene asalin Allahumma? Waɗansu suka ce asalinsa ya Allahu ne, wato akwai ya ta annida, sannan Allah lafzul jalala. Yayin da aka goge ya unnida a madadinta, sai aka kawo mimun din mai shadda a ƙarshe. Shi yasa ba shi halatta ka haɗa su da juna. Ko dai ka ce ya Allah, ka tabbatar da ya, ka goge mimun. Ko kuma ka ce Allahumma, ka tabbatar da me? Mim, ka goge ya unnida, domin la yujma'u bainal badali wal mubdali minhu. Abu da madadinsa ba a haɗa su wuri guda, ko dai kai wancan ko kai wancan. Ina fata mun fahimta. Idan kaga an haɗa su a wuri guda, to sai dai a cikin abin da ake kira darura shi'riyya, kamar yadda wani sai ce inni idza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma. Kaga wannan darura shi'riyya, ba a kafa hujjar shi a larabci. Yace yallahumma a madadin Allahumma kade, ba tare da ya kawo ya unnida ba. Lafazin biyadika alkhair, a hannunka alkhairi yake, to sharri fa a hannun wake. Mun san cewa yana daga cikin rukunan imani, al-imanu bil qadari khairihi wa sharri. Dole mutum ya yi imani da kaddara ta alkhairi da kaddara ta sharri. Ma'ana idan abu ya faru na alkhairi daga wajen Ubangiji ne, idan ma abu ya samu kuma kishir haka daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne. To me yasa aka faɗa alkhairi ba ambaci sharri ba? Malamai suna yin magana doguwa, amma takaitaccen abin da ya kamata mu fahimta a ɗan takaitaccen lokacin da muke da shi shine, ana jingina ma Allah alkhairi, amma a ƙi jingina masa sharri don yin ladabi gare shi subhanahu wa ta'ala. Jingina masa alkhairi ladabi ne, a ɓoye sharri ba tare da an jingina masa ba ladabi ne, domin tsarkakuwarsa da bunƙasan mulkinsa bai cancanta ba a jingina masa sharri. Amma to dan me ba za a jingina masa ba bayan shi ya halicce shi? To shine aka ce babu wani abin da yake cikin halittan Allah sharri ne tsantsa. Ina fata mun fahimta. Ya izun wa sharri ta wani bangare, amma kuma alkhairi ta wani bangare. Yanzu mutum yana tafiya mota ta kade shi, shi wannan wanda mota ta kade, kade wanda mota ta yi masa, waye kaddara shi? Idan ka tambaye shi alkhairi ne same ka ko sharri, zai ce me? Sharri. To kaga Allah ya kaddara sharri kenan. Sai mu ce game da shi wanda mota ta kade, game da shi wanda aka sace wa takalmi a masallaci, game da shi wanda aka sace wa mota ko aka sace wa mashin, game da wanda aka yi gobara a gidansa, faruwar waɗannan ababe menene? Sharri ne. amma ubangiji mai yiwa ya kaddara masa wannan dan yayi hakuri ya bashi ladan masu hakuri. Ta fuskar Allah abin menene? Alkhairi ne, amma ta fuskar wanda abin ya shafa sharri ne shi. Duk da haka shi ma in ya nutsa yaga cewa kila an yi wannan dan akan kare mun zunubi na, kila an yi wannan dan a daukaka darajata, kila an yi wannan dan kaza dan kaza dan kaza, sai yaga cewa samuwar wannan abu bai kamata ya sa ni jin haushi da bakin ciki ba, dan kila Allah ya musanya mun ne da kaza. A madadin mota sai aka musanya mun da wani bene a cikin aljanna, sai na rasa motar ne hakuri sai in samu benen a gidan aljanna. To amma idan ka rasa motar kuma sai kai raki baka yi hakuri ba, ita motar bata zo ba kuma aljannan bata samu ba, kaga ya zama. Dan haka dai a cikin abin da Allah yake halittawa babu abin da yake a ce sharri ne tsantsa, cikin ayyukan Allah babu sharri tsantsa. Ina fata an fahimta. Ko da Iblis wanda yake kaga sharri ne, amma ta wani bangare yakan zama alkhairi ga wanda ya mujahada din yayi ja'in da tsakanin shi da shedan, yafi karfin shedan, shedan bai shi galaba a kansa ba. Ina fata an fahimta. Domin idan kaga shedan ya zo ya damu da kai har yana jefa maka wasuwasi, ma'ana kana kusa da masallaci, kana kusa da inda ake cewa qala Allahu qala Rasulullah. Mutumin da yake gidan barasa, mutumin da yake gidan mata, a ce yake kwada, a ce yake yini, a ce yake karta, a ce yake lado da dara, ba ruwan shedan da shi, wani wasuwasi zai jefa masa. Shi yasa Yahudawa suka ce wai ba sa wasuwasi, dan me mummune suke wasuwasi mu ba ma yi. Abdullahi dan Abbas ce yo ina ruwan barawo da gidan da babu komai. Kango ne babu komai a ciki, barawo sai zai sata, me zai sata? Inda yake da gwalagwalai da diamond da menene nan ne barawo yake zuwa. To haka wanda yake da imani da alamar takawa, wanda take da imani da alamar takawa, shi shedan ke kokarin ya ja, shi kuma yana kokarin ya fada da shedan. Wannan abin da shedan yayi kokarin sallada kansa akan ka, ko shakka babu sharri ne. Mujahadar da zaka yi kuma, ko shakka babu alkhairi ne idan ka ci nasara akan shedan. Da haka shi sa aka ce biye duk alkhairu ba a ce ba wa sharru, domin wa sharru laysa ilayhi, ba a jingina masa sharri subhanahu wa ta'ala, domin babu wani abu cikin ayyukansa wanda sharri ne tsantsa. Ko da an samu akwai sharri ta wani bangaren, in an juya ta wani bangaren za a ga ko wani bangaren alkhairi, sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba kuma shi ko bai sani ba. Shine hikimar biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir, ma'ana zuwa kuma karshen abin da muka karanta. Sai kuma Allah ya ce
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
Ubangiji ce la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya, kada mummune su yarda su riki kafirai a matsayin awliya, masoya, abokanan sirrin su, waɗanda suke nuna kaunar su a fai da boye, a zuci da kan harshe. Min dunal mu'minin, su kyale ƴan uwansu mummune. Wannan bai halatta mummune su riki kafirai suna son su kyale ƴan uwansu mummune. Sai Allah ya ce man yaf'al zalik, wanda duk ya aikata haka cikin mummune din, falaysa min Allah fi shay, to shi ba kowa bane a wajen Allah. Ibnu Jarir al-Tabari yace ubangiji ya barranta ga barin sa, wato babu shi ba addinin musulunci, wanda duk a zuciyarsa yaga yana son kafiri sama da mummune, to ya tabbatar hakan da yayi ya riga ya fitar da shi wajen musulunci. Shine ma'anar falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa, sai dai in za ku yi hakan ne a matsayin taqiyya, wato dan kokarin kare kanku da tsare kanku daga wani sharri da kuke da rinjayen zaton zai same ku daga kafiran, in ba ku dan nuna musu soyayyar zahiri ba, to sai ku nuna soyayyar zahiri a zuci ba ku tare da su, dan gujewa wannan sharrin nasu. Abdullahi da Abu zace na Allahu subhanahu almu'minina an yulatifu alkufar, Allah madaukakin sarki gargashin wannan aya ya hana mummunai su ce za su tausasa wa kafirai, aw yattakhizuhum walidatan min dunil mu'minin, ko su rike su abokanan sirrin su su kyale mummunai, illa an yakuna al-kuffaru alaihim zahiriyan, sai dai fa in kafiran sun ci nasara ne akan mummunai, fayuzhiruna lahum al-lutfa, sai mummunan su dan nuna musu tausasawa ta zahiri kadai, wa yukhalifuhum fid din, amma a zuci ba sa tare da su, kuma a addini ba sa tare da su. وذلك في قوله الا ان تتقوا منهم تقى wannan shine ma'anar fadin Allah ta'ala illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in za ku yi hakan a matsayin taqiya lafazin tuqa daga waka yaqi wikaya ne asalin sa wukaya kamar yadda tukhama haka wukaya sai aka yi ibdalin wawun sai zanto ta sai zanto kenan tukaya daga nan sai aka yi ibdalin ya ina fata an fahimta aka mai da ita alif sai zanto tuqatan kenan illa an tattaqu minhum tuqatan sai dai in za ku yi haka a matsayin taqiya taqiya shine malami ke fassara cewa idan kafiri ya rutsa ka a inda babu kowa da kai sai shi kuma ya fi ka karfi ko kafiran sun fi ku yawa sun fi ku karfi sai ku nuna kuna son su akan harshe ku nuna kuna son su a baki amma a zuci ba ku tare da su kun faɗi kuna son su akan harshe kun faɗi abinda suke so da baka ba dan komai ba dan ku kare jininku ku kare dukiyarku idan kun yi haka ne dan wannan to babu laifi amma idan kuka so su a zuci irin sanda kuke wa ƴan uwanku mummunai wannan soyayyar na fitar da ku daga cikin addinin musulunci shine fa laysa minallahi fi shay'in abin ba mai sauki bane kila wani ce menene ya kawo tsaurin haka tsaurin hukunci da tsananin sa gashi zamu yi aiki da su zamu yi jam'iyyar siyasa ɗaya da su zamu kasance muna tare a jami'a ko muna tare a makaranta classmate ina ne wane ne wane ne a ce ba za ka so shi waje so ka ba shi ma har ziyara ta yake yi da ya ziyarce ka kundin sa ya ba shi lasisi ya ziyarce ka kai naka ya baka lasisi ka ziyarce shi da ya so ka har zuci kila shi a addinin sa ya lamunce masa wannan kai tuntuɓi naka addinin ya lamunce kai haka ba magana ce ta wai tit for tat ba yi min nima in yi maka a yi min nima in rama ko kai min ƙwari yadda ta je ta dawo ba magana ce ta cewa in yayi maka kaza kai ba ruwanka kai kafin ka yi addinin ka yadda kai ko bai yadda ba to inda mutane ba su fahimta kenan sai a to ai su ma suna yi mana kaza in sun yi abincin Kirsimeti za su kawo mu ma za mu ba su na sallah in sun yi kaza za su yi mana kaza za mu yi kaza in sun zo ɗauren auren mu har masallaci za su zo har gindin masallaci mu ma idan aboki mu yadda ya ce mu zai ɗaura aure a coci za mu je ko ba za mu je ba dan ya zo masallaci ko dan ya zo kofar masallaci an daura masallaci da shi an daura aure da shi dan ya zo kofar masallaci ana salatin annabi shi ma ya daga hannu ina ruwa na addinin sai ba shi lasisin yayi wannan ni na bai da inje coci ba dan me zan je ya kamata ka tuntuba kafin kai shi nashi ba ruwanka lakum dinukum waliy dini abinda yana addinin sa ya je can shi ya jiyo kai wanda zaka yi na addinin ka tuntubi ina gaskiya take ina bakin zaren yake dan in gane maganar muna gari daya muna uwa daya daya Asma'u bintu Abi Bakar Siddiq matar Zubair ibn al-Awwam cikin mummunan farko na mata lokacin da tazo aka yi hijira zuwa Madina ita da mijinta Zubair ibn al-Awwam mahaifiyarta ta niko gari tun daga Makka tazo Madina dan ta ziyarci Asma'u ita ma Asma'u tana mummuna mahaifiyarta tana kafira tana kan addinin gargajiya da bautar gumaka tafiya a wancan lokaci ko doki ko raƙumi ko a ƙasa tafiya da ta kai kilomita 420 ko ƙasa da haka ko sama da haka da kaɗan amma da ta zo Asma'u ta ki ta karɓi baƙuncinta ta ki ta yi mata shimfiɗa har sai da ta je ta tambaye manzon Allah ta ce qadimat ummi mushrika afa asiluha ya rasulullah ga mahaifiyata daga gari kaza ta zo ta kawo min ziyara in sada zumuncinta in karɓe ta in ba ta abinci ta zauna a gidana ta yi kwanakin da za ta tafi ko kuma in kore ta sai da manzon Allah ya ce sili ummaki ki sadar da zumuncinta wannan babu komai sai da ta samu lasisi da famishin daga ofishin manzon Allah kai yanzu lokacin da ka je coci ɗauren aure ko kika je coci fati ko kika je waye ko ka je wa baka lasisi ka kuma wace aya ko wani hadisi ya lamunce maka san zuciyarka ne mun yi makaranta tare mun yi jami'a tare muna office tare ka je kai bayani cikin kabarin dan tambaye ka me kai ka ce ya Allah zaka wa Allah bayanin office din mu da kafin ma ahalice ka san zaka je office din Allah bai sani ba a farfar da yake yamma sai a tambaye ka me yasa kai kaza ka ce ai classmate ina ne ai kaza kaza ina ne shikenan kuma sai a kyale ka dan haka abin da duk zamu yi na addini sai mun tuntuba ya halatta ko bai halatta mu nemi malamai masoya Allah masoya manzon Allah mu nemi malamai masu jin tsoron tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama dan su tsantsanta mana nasiha su tsage mana gaskiya ba wai su faɗa mana abin da ranmu yake so ba menene gaskiya mu bi idan an faɗa mana mu yi kokarin binta amma yanzu da zama sai mutane su je fatawa a cikin fatawarsu ma kai ka ji ansa su kuma suna buƙatar wannan amsar da za su wasu malami ne aka gayyace ni su daura aure amma fa abokina ne yana kawo min ziyara yana da zumunci kai dai kawai dai abin da kai dai kafiri ne dai kawai in banda wannan komai nashi mai kyau ne amma yana yi min kaza to ni ma ai ya halatta inje wurin shi ko kawai ya halatta wa ma'ana ai ya halatta inje kaga ya riga ya ba kansa fatawa yanzu yake kai endorsement kawai endorsement ne aikin ka inda zaka ce bai halatta ba za ku yi rikici da shi sai ya je ya nemi wani malaman sai ya nemi wani ustazin tun yana tambayar na sama in ba su ansa masa ba ya dawo samu dan ustazin na kasa kasa har sai ya ansa masa sai ai ba komai ko kuma ce ad-durrat fil muhazzarat ko masa kowane irin tawili da zai masa dan dai je ya abin da zai to ya kamata mu kiyaye miji tsoron Allah wani zai ce an tsananta hukuncin yayi tsanani sai ka tuna cewa wanda kake ganin ya tsananta shine fa mahallicin ka lokacin da kace an tsananta ba mai fassara bane ba mai jan bakin bane ba wanda ya saukar da wahayin ne shi kuma ya saukar da shi bisa ga ilimi lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida kuma shi ya halice ka shi ya halice wancan kuma shi yace kai imani kai yace wancan yayi imani kuma ya ki wancan din mallakar sa ne kai wancan din ba mallakar ka ba mallakan nashi yace ka ki kai kuma sai ka zo kana nuna kafi shi san abin da yake mallakar sa ya kamata kai wa kanka tabbaya idan ka ce ba jin kai babu tausayi ma'ana ubangiji da Allah ne ba da jin kai ba da tausayi da ya saukar da wannan hukuncin to ya kamata mu tuntubi wannan kamar yadda na faɗa nuna musu muna son su a fili dan cimma wata maslaha wannan babu laifi amma ka so kafiri a zuciyarka wannan bai halatta ba duk wanda ya so kafiri a zuciye yana kaunarsa to ya tabbatar cewa ya faɗa cikin hadari dan wannan ayat ta shafe shi falaysa minallahi fi shay ibnu jarir tsabari ce ya kafarta kawai kaunar wahidan babu wata magana illa an tattaqu minhum tuqa kaga sai akai istisna'i sai fa in za ku yi taqiyya ne shine ku faɗa da harshe a zuci ba ku nufin haka kuma faɗa a harshen fa sai in baka da yadda zaka yi sai haka kamar yadda Ammar bin Yasir lokacin da kafirai suka tsare shi akan hanya ta hijira zuwa Madina suka ce sai ya faɗi mummunar magana ga manzon Allah ko ya faɗa ko suka kashe shi ya faɗi mummunar magana ga manzon Allah a harshe ya faɗa haka a zuci baya tare da su da yazo Madina ya faɗa manzon Allah sai yake cewa ko yau suka sake dawowa maka da wannan suka tsare ka inda babu kowa sai kai sai su faɗa abin da suke so imaninka yana nan daram kuma Allah ya saukar da aya ya tabbatar da wannan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim so na zahiri ba na zuci ba babu laifi in an yi ne dan taqiyya ko dan wata maslaha amma so na zuciya ko dan taqiyya bai halatta mutun yayi shi ba dan ba wanda yake ganin abin da ke cikin zuciyarka shine Abu Darda yake cewa inna la nakshiru fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anuhum kamar da Bukhari ya rawaito yace dama mukan yage baki kamar murmushi muke in mun gawa ne muna fara'a da zuwansa amma a zuci muna ce Allah tsine maka dan mun san kafiri ne Allah wata ranka ce amma saboda wata maslaha kare cuce mu kare mana kaza sai mu dan yage kaza 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 muna dan sakin fuska muna dan murmushi kuma ba haka bane ba to wannan shine illa an tattaqu minhum tuqa ina jin ma'anar ta fito wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa ubangiji na tsoratar da ku kansa ku kiyaye wa ila Allahil masir ya zuwa ga Allah madaukakin sarki ne makoma take gaba ɗaya ba zuwa ga wani sa ba kaga anan gurin cewa ila Allahil masir makoma na wurin sa bayan wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa lalle akwai firgita su ga wanda suke ɗabi'ar su ne su so kafirai su kyale mu bane sai kuma Allah ya ce
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
وبنجي تي قل كتي دسو إن تخفوا ما في صدوركم إن ذاك قوي أبن دكي تكن زكاة تنكم كبينا با aw tubuduhu ko kuma ku bayyana shi din ya'lamu Allah ubangiji ta'ala ya san shi ashe kenan ya kamata ka boye alkhairi a zuci irin yadda kake bayyana alkhairi a sarari ko wanda ka bayyana ko wanda ka boye Allah ya san shi wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard kuma ubangiji yana cikakken masaniyar abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai babu abin da ke gagarar sa sai ce
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد
وبنجد سي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة تناتد سو يوم تجد كل نفس لانا دكوة لي ذات سامي ما عملت ساكمكم أبين دتا أيكة من خير ناء الخير محضرا قاسي أنهلرتو دشي قبنتا دتككيان ساكمكم دي داتي أبي وميشي أربوتي وما عملت من سوء أبين دكو ليت أي وتر نمم مونا أيكي تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا هو تري ذات قولتي ذات سوء إنما أتي تيني لو أن بينه وبينها وبينه أمدا بعيدا إنما تكانون كو تري دشرنتا أمدا بعيدا وتمتك مثلا النساء إنما أتي نيسا متن دممونا أي كنسا كمان نيسا سمد كسا إنما أتي نيسا شي دممونا مغنسا كمان نيسا دكي سكانا وطنسا أبابي قدابي ومفيا نيسا الدنيا شيني تود لو أن بينها وبينها بينها وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا وبنجل تعالى نارازنا الدكو كنسا وتو أنسا كمي ميتا واكنا والله رؤوف بالعباد وبنجل تعالى شيني رؤوف mai din kai bil ibadi wato dangane da bayin sa subhanahu wataala wato jama'a baina targhib wa tarhib kenan bainal wa'd wal wa'id an hada tsakanin kwadaitarwa da kuma razanarwa tsakanin alkawali na rahama da kuma firgici na azaba cewa yuhadzirukum Allahu nafsa tsora taswa ne wallahu ra'ufun bil ibad kwadaitarwa ne Allah na hada guda biyan a cikin alqur'ani kuma da haka ma annaba suka zanto sun zo dan guda biyan rusulun mubashirina wa munzirin wato dan bushara da kuma tsoro taswa li Allah yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah azizur hakim sallati
qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
وبنجد تي قل كتي دسو إن كنتم تحبون الله إذا هر دا غسكيني كو كنا سان الله كما يدكو كي دعوة فاتبعوني توكومين بيايا وتوبين النبي ita ce alama ta fili na mutum na san Allah duk yadda mutum yayi da'awar san Allah in baya bin manzon Allah to ƙarya yake cikin da'awar sa kamar yadda Ibn Kathir ya tabbatar a cikin tafsirin sa cewa dukkan mutumin da yayi da'awar bin Allah sai aka ga da maganar shi da aikin sa baya kan tafarkin annabi in zai yi zikiri baya tambayar yaya manzon Allah ya zikiri dan in yi in zai salati wanne ne salatin annabi dan ya furta salatin da annabi ya koyar da bakin sa mai tsarki in zai sallah baya tuntubar hadisai da suka bayanin sallar annabi dan yabi ka'idar sallu kamar ra'aytumuni usalli da aikin hajjin sa da umar sa da komai baya tuntubar da annabi kawai yana yin yadda ya ga dama ko yadda ya ga ya tashi ana yi a garin su ko yadda ya samu iyaye da kakanni suna yi babu ruwan shi da tuntuba Ibn Kathir ya ce ƙarya yake cikin da'awar sa cewa yana san Allah domin Allah ya kawo sharadi in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni in da gaske ne kuna san Allah to ku biye ya gare ni ma'ana ku bi manzon Allah idan kun yi haka yuhibbukumullah sai Allah ya so ku wato ababe ne ke bin juna da'awar san Allah biyayya ga manzon Allah Allah kuma ya so bawa abu na farko da'awar san Allah baya zama gaske cikin da'awar sa idan mutum ya da'awar har sai yayi me sai ya bi manzon Allah idan bai bi manzon Allah ba da'awar ta zama ta ƙarya kenan idan ko har ya bi manzon Allah ina fata an fahimta to lalle Allah madaukakin sarki zai so shi yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum a cikin nan gurin akwai balaga ko shakka babu Allah bai ce ba in kuna so na zan so ah dan zai zo ka samu wancan kana san Allah yana san Allah tana san Allah kowa na san Allah amma idan ka zo aiki sun sha bamban wancan nabi manzo Allah wancan bai bi manzo Allah da sai zanto matsayin su daya kiyama da wanda bi manzo Allah da wanda bai bi manzo Allah mutukar dai yana san Allah to shi ko san Allah baya zama gaske sai in an bi manzo Allah to in ka bi manzon Allah sai Allah ya soka ma'ana Allah bai so ba ka so ni in soka ka bi manzon Allah sai in soka ka san matsayin manzon Allah ba karayu bane ba dan in san Allah ne kade kafirai ma cikin sa kuma san Allah kawai dai sun raba ne 50-50 kashi 50 suka bewa Allah kashi 50 suka ga bewa gumakansu ko shugabannin su ko wanda suke shar'anta musu duk lokacin da wani abu ya zo su duwa mai Allah ya ce mai wadancan suka ce idan an yi ittifaki tsakanin Allah da wani to sai su bi idan aka saba to sai su bi wancan sama da Allah din shine da kansu za su faɗa ranar tashin kiyama bayan an sa su auta tallahi in kunna lafi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin wallahi mun kasance cikin bata mabayyani yayin da muka rika daidaita ku ku shugabannin mu da Allah muka mai da ku daidai wa daidai Allah ya faɗa mu bi kuma ku faɗa mu bi wani lokacin naku ya saba na Allah mu bi to ka ka'idar shine bin manzon Allah ba bin wani shugaba cikin shugabannin ka ba ba bin wani mutum cikin mutane ba domin duk wanda zaka ce a bi shi ko wane ne kamar yadda na sha faɗa yana da tarihin haihuwa kila shekara 20 da suka wuce ba ya dare ba haife shi ban zaka haife shi kila in ya rike dan shekara 60 manzon Allah kuma shekara nawa kenan 1400 da wani to tiyaya za a yi a kyale manzon Allah dan azo abun da tsin shekara 80 kadara ma shekara 100 ya tsufa ya tsufa dan tsufa har ba ya iya fita sai a bi shi kawai a kyale manzon Allah dan yawan shekarunsa in aka ce bin sa shine shiriya to waɗanda suke sun zo duniya sun tafi kafin a haife shi fa su kuma wa suka bi yanzu idan ka kawo wani shehi ka kawo wani wali ka kawo wani wane ne sai a ce eh faɗa mana tarihin su wane an haife shi hijira 1150 ma'ana bayan an yi shekara 1200 ko makamancin haka ana addini sai aka haife shi to da aka haife shi kuma sai aka ce dole ka bi shi to wanda kuma suka yi shekara mutane nawa aka yi cikin shekara 1200 suna addini su ba su san shi ba ma ballantana su ki shi ko su so shi ballantana su bi shi ko su yi masa tawaye addinin su yayi ko bai ba sun bi shi ko ba su bi shi ba ba su san shi ba ma ballantana su bi shi kaga abu ne mai sauki in mutane na son fahimta amma in ba a son fahimta kaga sai a ce maka kwane-kwanen magana wane ne akwai arifina akwai ahlullahi akwai al-khusus akwai al-khusus al-khusus wane ne sai a ce wani zaurance wanda mutum baya fahimta amma dai ko shakka babu dan adam Allah ya masa hankalin da idan an yi masa bayani cikin ruwan sanyi zai gane sai dai in ba a so ai ba in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah in kuna son Allah ku yi wa manzon Allah da'a da biyayya ku kadaita shi da da'a yadda za ku kudaita Allah da ibada sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim hakika ubangiji mai gafara ne sannan ko mai jin kai ne sai Allah ya ce kul ati'u Allah war rasul ce da su ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in tawallu in ko kuka juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin ubangiji ta'ala baya san kafirai lafazin fa in tawallu tatawallu ne wato ta'un guda biyu sai aka shafe daya aka bar daya saboda ka'ida ta cewa ma bi ta ayi nuqtidi qad yuktasar fihi ala ta ka tabayyana al-ibar ma'ana duk abin da ya fara da ta guda biyu ya halatta ka shafe daya ka bar daya ta tawallau sai ka ce tawallau ta tazakkar sai ka ce tazakkar ta tafakkar sai ka ce tafakkar ta tadabbar sai ka ce tadabbar ta tashagal ta tafaham duk ka ce tafaham ta tadabbar zuwa ya halatta ka shafe daya ka bar daya saboda in ba sai wani ya dauka tawallau wato kamar fi'ili madi ne na waɗansu jama'atu zukur al-gha'ibina wanda ba sa nan amma tawallau fi'ili mudari ne da kake fuskantar da shi zuwa ga abokan magana jama'atu zukur al-hadirina amamak yani fa in tatawallau in kun juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin balagar da ke cikin nan da sai a kawo lamiri a madadin suna na zahiri amma sai a kawo suna na zahiri a madadin lamiri a madadin a ce fa in tawallau fa inna Allah la yuhibbukum in kun juya baya to Allah baya son ku to da an faɗa haka sai zanto baya son ku ku wanda wannan aya ta saka kuna da rai wani wanda zai zo bayan saukar aya da zamani ba ta shafe shi ba amma sai aka ce fa inna Allah la yuhibbul kafirina Allah baya son kafirai ma'ana sai kuma ya nuna juya manzon Allah baya mai hukuncin sa kafirci kenan fa inna Allah la yuhibbul kafirin inda lamiri aka kawo ba za a samu fa'idar cewa wanda ya saba manzon Allah kafiri bane dan al-ismu az-zahir shi ya kawo fa'idan kafiri ne sannan kuma inda lamiri aka kawo ba a kawo al-ismu az-zahir ba sai ya nuna takaitowar hukuncin kan waɗancan da ayat ta soka lokacin suna dare sahabbai kenan ko waɗanda suke zamani da manzon Allah amma ire-iren mu da sai a ce mu ba za mu shiga cikin ayar ba amma da Allah ya tafi innal lahi bil kafirin bil alif wal lam da shi sifa ce riga ce gata nan a dinki a kasuwa duk wanda ya dauka kaga ta shafe shi kenan amma in lamiri ne ku kaga lamiri ga mai shi kenan yana dole a sabu sahibul damir amma al ismu adh-dhahir akwai nau'in min al-umum akwai umumi a cikin sa abinda zamu rufe da shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imamu abu daud ya ruwaito shi yace haddathana ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal wa abdullah ibnu muhammad an-nufaili qala haddathana sufyan an abi an-nadr an ubaidillah ibnu abi rafi' an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikati kar ku yadda in samu ɗaya daga cikin ku ya kishin gida akan shimfidarsa ko tabar masa ko kuma kujerarsa arika tabar ma ko kujera wanda ka iya jingina kujera ne kar in samu ɗaya daga cikin ku a kishin gida akan kujerarsa yatihi al'amru min amri wani umarni cikin al'umarni na ya zo masa mimma amartu bihi cikin abin da na yi umarni da shi aw nahaitu anhu ko na hana fa yaqulu sai ka ce la nadri mu ba romu da wannan hadisin ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu abinda muka samu a qur'ani ya ishe mu ba romu da hadisi manzo Allah ce kar in samu ɗaya daga cikin ku ya ce haka malami na kawo wannan hadisi daidai wannan aya dan nuna yadda yake wajibi ne bin alqur'ani to haka kuma wajibi ne bin hadisi dan Allah ce qul ati'u Allah sai kuma ce me war rasula kabi Allah kuma kabi manzon Allah fa inta wallahu fa inna Allah la yuhibbul kafirin abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah shi yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.